Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad download da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 13 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran.
Shugaban kasar Philippines ya ce yana son rundunar Amurka da ke kudancin kasar sa su tashi su bar wurin. Sa'o'i kaɗan bayan da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaitauta a Siriya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ayyana wannan tsagaitautan ita ce kila ta ƙarshe ta maido da zaman lafiya a Siriya. Yar takarar shugabancin ƙasar Amurka Hillary Clinton ta ce ta ji sauki kuma tana ƙara samun lafiya.
To, kanin labaran kenan. Wata kungiyar rajin zaman lafiya a Najeriya da ke taro a nan Amurka ta bayyana sanadin canza alƙiblarta.
Da Boko Haram ya zo muka tashi haikan muka bar abinda muke yi tashi muka kama taimakon mutane wanda sun gudo daga Boko Haram.
Shahararren lauyan nan a Najeriya Femi Falana ya ce a yi watsi da sharaɗin ƙasar Switzerland cewa Najeriya ta yadda bankin duniya ya sa ido kan yadda za ta kashe kuɗinta da za a mayar. To, amma wasu 'yan Najeriya sun ce a nan fa Switzerland ta yi gaskiya.
Rashin sanin abin da aka yi da kuɗin da aka riga aka dawo da su shi ya sa suka bata wannan condition ɗin. Kada su mayar da kuɗi manya su sake fashewa.
Kuma kamar kowace ranar Talata za ku ji shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, inda a yau za a ji zafaffar wainar da ake toyawa a jihar Adamawa, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Philippines ya ce yana son rundunar sojin Amurka da ke kudancin ƙasarsa su tashi su bar wurin, inda suke ba da shawara ga rundunar sojin ƙasar a kan yaƙi da suke yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama. Da yake jawabi ga wasu jami'an gwamnatinsa da aka naɗa a kan sabbin muƙamai a jiya Litinin, shugaba Rodrigo Duterte ya ɗora laifi a kan Amurka cewa dalilinta ne mayaƙan musulmin ke tada ƙayar baya a yankin. Wannan shi ne karo na farko da ya fito ya bayyana adawarsa ga zaman sojojin Amurka da suke yi a ƙasarsa. Sai dai shugaba Duterte bai ƙayyade lokaci da ya kamata Amurka su bar ƙasar ba, ko kuma yadda za a tafiyar da shirin janyewan. Sai dai ya ce Amurkawan su ne waɗanda ƙungiyoyin ta'addancin masu nasaba da Abu Sayyaf suke nemansu, kuma su ne dalilin da wannan mutane suke ƙara ƙaimi a yankin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ba su da wani labari a hukumance daga gwamnatin Philippines akan wannan batun. Sanarwar ta shugaba Duterte a jiya ta zo ne mako ɗaya bayan da ya yi wasu kalamai marasa daɗi ga shugaban Amurka da kuma ƙasar Amurka baki ɗaya a Laos, wanda ya sanadiyar Obama ya soke gana wasu a wurin taron. Amma dai a ƙarshenta daga bisani shugabannin biyu sun haɗu a wurin taron ƙolin.
Sa'o'i kaɗan bayan da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ayyana wannan tsagaita wuta kila ita ce dama ta ƙarshe ta maido da zaman lafiya a Siriyar bayan yaƙin basasa na shekara biyar a ƙasar da ta yi fama da shi. Duk da cewa an fara samun kwanciyar hankali, akwai faɗace-faɗace nan da can. Sakatare Kerry ya faɗa a jiya Litinin cewa ba za a yi saurin tabbatar da ingancin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin Amurka da Rasha ba tukunna. A ranar Asabar ce sakatare Kerry da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov suka bayyana yarjejeniyar a Geneva, kuma yarjejeniyar ta samu goyon bayan wasu ƙasashe kamar Iran, wacce take goyon bayan gwamnatin Siriya, da kuma Turkiya, wacce ita kuma take son ganin an tsige shugaba Bashar al-Assad daga mulki. Idan aka yi mako ɗaya da tsagaita wutar ƙarƙashin wannan yarjejeniyar, hakan zai sa Amurka da Rasha su hada kai wurin kai farmaki ta sama akan mayakan ISIS da Al-Nusrat wacce ke kiran kanta da Jabhat Fatih Al-Sama da aka dauke ta a matsayin kungiyar Al-Qaida.
Jama'a kuna shan wa'annan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yar takarar shugabancin ƙasar Amurka Hillary Clinton ta ce ta ji sauki kuma tana ƙara samun lafiya biyo bayan kamuwa da ta yi da ciwon haƙarƙari a gidanta da ke Chappaqua a wajen birnin Washington, birnin New York. To ranar Juma'a ne likitan ta ya gano cewa lalle tana ɗauke da ciwon nan na haƙarƙari. Yar takarar ta shaidawa talabijin ta CNN a jiya Litinin cewa ta yi wasa da shawarar da likitan ya ba ta ne, inda ya shawarce ta da ta yi taka tsantsan saboda ta matsu ta ga cewa ba a batta a baya ba wacan wurin hidimomi da ake yi na tuna bala'in nan da ta ya faru ranar 9 ga watan Satumba wanda ya auku a birnin New York shekaru 15 da suka wuce. Wani hoton bidiyo ya nuna Clinton ta kusa sumewa a yayin da aka taimaka mata ta shiga motar ta. Bidiyon kuma ya nuna tana zubewa kamar za ta fadi kasa. Makarabanta sun tuka ta cikin motanta zuwa gidan yarta Chelsea a nan New York, inda ta huta zuwa wasu sa'o'i daga bisani ta fito tana nuna alamar murmurewa kuma ta bayyana wa manema labarai cewa ta warsa kesarai. Jami'an kwamitin 'yan kamfe na nata dai sun soke bayyanar Hillary Clinton a wurin yaƙin neman zaɓe da aka yi a jiya Litinin da kuma yau Talata a jihar California. Yanzu tana bisa umarnin likitanta da suka ce lalle sai ta canza zirga-zirganta ta harkokin siyasa don ta samu hutu. A jiya Clinton ta gode wa jama'a da suka mata fatar alheri, ciki har da abokin karawanta na jam'iyyar Republican Donald Trump. Trump ya faɗa jiya Litinin cewa za ta samu sauki kuma ta dawo ta ci gaba da yaƙin neman zaɓe, kuma za su haɗu da ita a wurin muhawara da za su soma daga ranar 26 ga wannan watan Satumba.
Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce ta samu shaidar da ke tabbatar da cewa wasu manyan 'yan siyasar Sudan ta kudu da suka haɗa da shugabannin ɓangarori biyu masu yaƙi da juna a cikin ƙasar na samun babbar ribar maƙudan kuɗaɗe daga yaƙin da aka daɗe ana yi a ƙasar. A jiya Litini ne shugabannin biyu na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da jarumin ɗan wasan sinima ɗin nan na Amurka George Clooney da wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama John Prendergast suka bayyana sakamakon nazarinsu a wurin taron manema labarai a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa a Washington DC. Rahoton da ƙungiyar tasu mai suna The Century ta tsara ya zargi shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar da wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da kwasar ganimar miliyoyin daloli daga baitul malin ƙasar tun shekarar 2005 lokacin da aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya wacce ta kai ga samun 'yancin kudu daga Sudan. To an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga nan Amurka, inda wata ƙungiyar rajin zaman lafiya a Najeriya mai suna Adamawa Peace Initiative a Turanci da take wani taro a ginin majalisar dokokin Amurka wato Capitol Hill. Abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta hallara, don haka na fara da tambayar ta makasudin wannan taron sai ta ce.
To makasudin wannan taron dai shine ita wannan kungiya wadda ake kira Adamawa Peace Initiative da aka kafa ta tun shekara ta 2012 domin tashe-tashen hankula da aka fuskanta a jihar Adamawa. To aka kafa wannan kungiya da ta haɗa kan mabiya manyan addinai nan jide da aka suka zama sanannu a Najeriya, wato Krista da Musulmi da limamai maza da mata da dai masu ruwa da tsaki da kuma masu faɗa aji da ƙabilu daban-daban, aka haɗa su domin a ga yanda za a zauna a fahimci juna a shawo kan tace-tacen hankali. To wannan kungiya kamar yadda nake bayyanawa an kafa ta ne ma tun kafin a fara tace-tacen kungiyar Boko Haram. To ita wannan kungiya Jami'ar American University Nigeria ita ce ce sanadin kafa wannan kungiyar, kasancewa ita wannan jami'a tana da tushe ne a Yola, Sokoter jihar Adamawa. To tunda da aka kafa wannan kungiya ainihi an kafa ta ne domin wanzar da zaman lafiya a jihar Adamawa, kuma bisa ga dukkan alamu kamar yadda suke bayyanawa kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin ta da kayan baya da kungiyar Boko Haram ta yi ba ta da nasaba ko kaɗan da tace-tacen hankula da suka fuskanta su a jihar Adamawa. To abin da ya kawo su a nan Amurka bayan da suka fara wannan kungiya, tace-tacen hankula nan da aka fuskanta sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram sai haifar da ƴan gudun hijira na cikin gida kamar yadda ka sani, da mutane da dama suka rasa mutsugunansu, mutane da dama suka tagayyara, mutane da dama suka shiga halin niyatsu da ya haɗa ma da waɗanda suka gaza zuwa makaranta. To wannan kungiya da aka kafa ta da nufin wanzar da zaman lafiya sai ta ga cewa akwai bukata ta yi abin da ya wuce wannan domin sai da abinci, yunwa kanta ita ma babban masifa ce. To sai suka ga cewa ba za su zauna suna jira wai sai an yi tashin hankali tukuna su kawo gudunmuwa ko kuma su tashi su sa baki ba. Saka ga yadda halin da 'yan gudun hijira na cikin gida take a cikin jihar Adamawa ya kamata su yi wani abu. To sai suka haɗu suka fara neman taro titi nan domin tallafa ma 'yan gudun hijira na cikin gida ɗin nan, suna kai abinci suna kai. To sun wani ɗan documentary shiri da suka yi don hotunan ayyukan da suka gudanar da 'yan gudun hijira da dai abinan. Akwai waɗanda mata da ake koya musu sana'o'in hannu, yara da ake ilmantarwa, fannoni dai daban-daban bisa ga buƙatu da suka lura da su. Waɗannan mata ma har sun kawo jakunan ma da suka yi domin su nuna abin da kamar aka watsar da shi za a yar a nuna musu za ku iya yin amfani da wannan har ku iya samun abin zaman gari. To mata sun nuna cewa wannan ya taimake su, wata ta nuna cewa wannan ya taimake ta iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴanta, ya taimake ta ba ta dogaro ga mijinta, ita ma tana ma iya tallafa miki yanzu domin ta samu sana'a. Yara kuma ƴan makaranta sun nuna cewa in ba don wannan shirin da aka gabatar ba da ba za su samu cigaba da karatu ba. Abin da ya kawo su kenan su nuna.
To ɗazu kamar kina son ki haɗa mu da wasu daga cikin mahalarta.
Muna tare da daga cikin waɗanda suke cikin wannan kungiyar wanzar da zaman lafiya akwai shi Imam Dauda Muhammad Bello, muna tare da shi zai maka ƙarin bayani.
To muna jin shi.
Ni kamar yadda Aleri take faɗa dai wannan kungiya an yi ta ne saboda zaman lafiya tun kafin Boko Haram. Sannan da Boko Haram ya zo aka sami matsalan 'yan gudun hijira, muka tashi haikan muka bar abin da muke yi sai muka tashi muka kama hanyar taimakon mutane wanda suke sun gudo daga filayen Boko Haram suna Yola. To daga nan har taimakon ya kasance har lokacin da suka koma garuruwansu har yanzu muna binsu mu je mu tambayi bukatunsu da sauransu, mu haɗa su da waɗanda suke da hannu da shuni, sannan a taimaka a samu musu abinci a samu musu wurin zama da dai sauransu.
To a gaida Grace za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan rahoton a shirinmu na hantsi. To kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙasar Switzerland ta ce ta yadda ta maida dala miliyan 321 da marigayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya Sani Abacha ya ɓoye. To amma bisa sharaɗin cewa Najeriya za ta amince Bankin Duniya ya sa ido kan yadda za a kashe kuɗin. Hakan ya sa sanannen lauyan nan na Najeriya Femi Falana ya yi wuf ya ce ai wannan rainin wayo ne kawai. Switzerland ba ta da ikon gindaya ma Najeriya wannan sharaɗin, kuma ya kamata Najeriya ta gaggauta yin watsi da wannan sharaɗin. Don haka na tuntuɓi wata 'yar raji wadda take aiki da Jami'ar American University of Nigeria da ke Adamawa, wadda kuma ke halartar wannan taron da ake yi a Capitol Hill na nan Amurka, mai suna Hajiya Turai Aishatu Abdulkadir, wadda na ce mata ba ta ganin Falana ya yi gaskiya ƙasar Switzerland ba ta da ikon shimfiɗawa Najeriya sharaɗi, sai ta ce.
Abin da nake so ka gane shi ne, da a so kuɗaɗe da aka ce an dawo da su ko ana kan dawowa da su, zubin ji an yi komai da shi ba. Ɗan Najeriya dai bai san abin da akwai da su, ba wai ba dawo da su ba. An dawo da su wataƙila, amma kuma ba wani abin da aka yi da kuɗin da za mu gane cewa an yi amfani da kuɗin. da ana dawo da kuɗin nan tun da fari a zo a faɗa gashi abin da aka yi da shi. Wannan kuɗi kaza an ɗiba an yi kaza, an kai kaza, an yi kaza. To ka gani ba zai dame mu ba. To su ma rashin sanin abin da aka yi da kuɗin da aka riga aka dawo da su. Shi yasa suka bata wannan condition din. Kada su mayar da kuɗi manya su sake fashewa.
To Hajiya, shi Femi Falana a matsayinsa na fitaccen lauya da aka san shi a matakin ƙasa da ƙasa, yana ganin kamar duk da yake wannan sharaɗin na da amfani, amma kamar raina ɗiyaucin Najeriya ne a ce wai sai wata ƙasa ta gindaye sharaɗin maido da kuɗin da aka sace aka kai mata.
To ai ta ga kace kuɗin da aka sace da kuɗin ba sace an kai ba, an gara su ba kuɗin mu anan su yi ke a kashe kaza a kashe kaza a lokacin kaza ba. Abin da aka sace aka kai shi ne suke controlling. Kamar wanda na gaya maka an sace da an dawo da su amma ba ku ga me aka yi ba, mun ga me aka yi da shi ba.
To amma Hajiya, idan tana da kirki irin haka mai isa tun da farko ta anshi kayan sata?
Ai ba lokaci din hankalin kowa yana kwance, ba wanda yake damuwa, ba wanda ya damu da kuɗi an kwashe kuɗi.
To kina ganin da ike a matakin ƙasa da ƙasa an san Swiss da ansar kayan sata daga ƙasashe daban-daban, kina ganin anya tana da da'a haka na buƙatar cewa a yi gaskiya game da kuɗin, ba wata rigima take son ta tayar don ta shiriritar da batun maido da kuɗin?
To mu dai kina ganin ko a yanzu din haka ko a yanzu da muke magana, in ma kuɗi zai tashi shiga wai za a sace irin wannan, in ba ana faɗa ga abin da aka yi da kuɗin ba, ga wanda ya ɗauki kuɗin ba ko gobe ma za a sace.
Za a ji kashi na biyu na wannan hira da Hajiya Aisha Abdulkadir a shirman Hantsi. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Akwai wasu wanda suna jin su ɗin nan su suka halicce mu. Wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadomin da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. A Najeriya yana da wuya ka samu jihohi kamar jihohi guda biyu, wato Kano da Adamawa in ana maganar siyasa. Wannan jihohi guda biyu ne da ba sa dadewa baka ji wata babbar rigimar siyasa ta kaure tsakanin wannan da wancan ba. Yayin da a jihar Kano ake ci gaba da takun saka tsakanin magoya bayan gwamnatin ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje da tsohon mai gidansa gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso, a jihar Adamawa ce kucin na daban ne.
An tsokane mu ɗaya mun haƙura, an zage mu a notebook, an zabe mu a Facebook, an buga a jaridu, an mana ƙazafi, ba mu mai da martani domin mai malike talla mai zuma a gida ake samunsa, kuma zuma muke da shi gashi zahiri kuma ana ganinsa.
Muddin ka ji ana rigimar siyasa a jihar Adamawa, kullum ba za ta wuce a tsakanin magoya bayan mutane fitattu guda uku ko hudu ba, kamar gwamnan mai ci yanzu Muhammadu Umar Jibrilu Bindo, ko tsohon gwamnan Murtala Inyako mai Mangwaro, ko kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar Talakin Adamawa din. Yanzu ma abin da yake faruwa kenan a sanadin canjin shekar da su Nuhu Ribadu suka yi suka komo jam'iyyar APC.
Sunana Yakubu Uba. Matsalan siyasan Adamawa dai shine irin matsalan cewa irin gutsuritsu ma irin yan gidan yan siyasa su zo su cewa ne ya ce kaza, a wani ba tare da kai irin wannan abubuwan dai. Su kuma manyan bisa duka alamu an zo an kawo musu gurmanci cewa ne ba tare da kai sai su zanna. Kamar lokacin da kuma nan yanzu ya zo aka ce alhamdulillahi a yanzu insha Allah ba za a samu matsaloli yadda aka samu lokacin Inyako ba, wansu a ce yan siyasan Abuja yan Adamawa ta faɗa. Sai kuma yanzu bisa duka alamu kuma abin kamar yana so ya sake dawowa. Su ma wanda aka ce suna zuwa yanzu da Ribadun da Gundirin mun ji bayaninsu, ai so duk abubuwan da wanda suke gargashinsu suke kawowa dai don su samu su ci abinci ya kamata su zanna su yi karatun nana so su daina barin ana kawo musu gulma daga nan daga nan daga can. Sai aiki kawai don raya Adama.
To a kan wannan al'amari ne yau za mu sake koma cikin jihar ta Adamawa, inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz zai jagoranci muhawarar da za mu fara a yau ɗin.
To jama'a barkanmu da saduwa a wannan shiri na tsaka mai wuya. yadda yake zamu leka jihar Adamawa inda ake ta cece ku ce a tsakanin ayan jami'ar APC da ke mulki a jihar Adamawa Najeriya. Yadda zamu taba wani batu ne da ya shafi siyasar jihar game da batun komar wasu kusurin siyasar jihar wato zuwa tsohon din APC wanda suka da tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da watanda da dukiyar al'umma wato ta EFCC Malam Nuhu Ribado da kuma tsohon din takarar gwamna ko kuma dan takarar gwamna na jami'ar SDP a jihar injina Maskud Gunduri da kuma daga kuma soja kuma tsohon siyasa wato Brigadier General Abubakar Marwa. Kun san dai cikin kwanakin nan kafofin yaɗa labarai a Najeriya sun ta yayata wannan batu, batun da yanzu haka ya cece ku ce a fage da kuma wajen ma jihar Adamawa musamman ga 'yan siyasa. Wasu na ganin kan cewa kuma wasu da alheri, wasu kuma na ganin kan cewa da lauje cikin naɗi. Kuma don tattauna batun a shirin na tsaka mai wuya yau za mu je ko kuma za a fafata ne a tsakanin wasu kusoshin jam'iyyar APC a Najeriya ba ma kai a jihar Adamawa ba. Akwai shi kansa Alhaji Uba ɗan Arewa wanda jigo ne a jam'iyyar, da kuma Honorable Hussaini Gambo Bello shi ma ɗan jam'iyyar ne ko da yake a baya sun mata abin da suke kira wai shinkafa da wake. Hakanan kuma za mu ji ra'ayin ɓangaren shugabancin jam'iyyar musamman a jihar Adamawa waya suke kallon wannan batu. Amma mai sauraro kafin mu nisa bari in sa maka wannan a matsayin mabuɗin kunnuwa mu ji jawabin da wani jigo a jam'iyyar ta APC ya yi a wani gangami da aka yi a ƙaramar hukumar Shelan. Bari in kai ku ga shi wannan jigo a jam'iyyar da ake wa lakabi da ko sama da ƙasa za ta haɗu wato shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar Adama Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta. Bari mu ji me ya faɗa ne a wajen wannan gangami dangane da koma wasu Gunduri da kuma Nuhu Ribado da masu Buba Marwa zuwa ga jam'iyyar.
Amma akwai wasu wanda suna jin su dinnan su suka halicce mu, wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu. An tsokane mu ɗaya mun haƙura, an zage mu a notebook, an zabe mu a Facebook, an buga a jaridu, an mana ƙazafi, ba mu mai da martani domin mai mali ke talla mai zuma a gida ake samunsa kuma zuma muke da shi gashi zahiri kuma ana ganinsa. Duk girman mutum, duk shekarun mutum, duk siyasar mutum, wallahi idan bai ragan mana ba ba za mu ragan masa ba, in dai a harkar siyasa ne.
To da yake mun ji za mu soma yayi kallabin shirin ne da jam'iyyar APC. Alhaji Ahmad Lawal kai ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na APC. An ce cikin wasu ku ya dauki ruwa na kan cewa ba kwa son wasu tsoffin yayan jam'iyyar ku da ma su aka kafa jam'iyyar da kan cewa za su komo. Wai ya jam'iyyar take kallon komo wannan kuma wai me ake cikin mai gaskiya batu?
To da farko ina so in gyara maganar da kai. Ka san mu a matsayin mu na iyayen jam'iyya muna shugabanci ne ma kowa da kowa, kuma constitution na wannan jam'iyya ya bada dama cewa duk wanda yake so shiga wannan jam'iyyar ka ba shi izini shiga. Amma mutum zai shiga jam'iyya ba wai shiga ta sama ba, dole akwai mataku da zaka bi dan ka shiga wannan jam'iyya. Da farko dai in zaka bar jam'iyya zaka rubuta wa chairman naka cewa ni wani ina son bar jam'iyyar nan saboda dalilin da kai ka barwa kanka. Haka kuma in zaka shigo wannan jam'iyyar zaka rubuta wa chairman cewa ina son shigo wannan jam'iyya, sannan wa chairman ya zo da executive nashi su tattauna in suka yadda su dada kai ka shiga jam'iyya ta ward naka ka zama dan jam'iyya. Wannan kuma maganan ya rage gare ka in kana so daga ward naka tafi local government don a san ka. Zaka zuwa local government secretarial ka ce na shiga ni dan jam'iyya ne na shiga ward nawa saboda ga register na da nayi ga ward esko na sun sani.
Ka gafata ne yanzu misali a matsayina ko kuma tsoho wanda wadakila su aka fa in naje ward jam'iyya na kasa kan cewa ta amince min shikenan ba zan koma ba sai na koma a gunduma.
A ba shiga jam'iyya daga sama dole sai ka dawo ward naka, da ko da sun amince maka dole zaka dawo ward naka. Za a iya su karbe ka a sama sai wani lokaci a tashi mutane su ce su ba san ka ba, so kaga baka shiga jam'iyya ba saboda jam'iyya dole ko research da kaga ake na ayan koma uni ne da pull da ward aka yi, so ba fa ba ce kowa je Abuja register ba, so duk anan suka kawo aka koma ko wani unit aka ba kowa katin zama dan jam'iyya. Haka kuma in zaka shiga ko da kaje na sha sun karbe ka dole sai ka koma ward naka kaje an karbe ka sannan ka zama dan jam'iyya.
To zan dawo gare ka, bari in koma hannun dama na Honorable Hussaini Gambo Bello. Ku ya na farko a matsayin ku na ƴan siyasa ne kuma masoya jam'iyyar APC da mun kunyi a zaben shugaban kasa ko da ke daga baya kuma ta abin da ku kira shinkafa da wake. Ya kuka je batun kuma waɗannan kusoshin jam'iyyar da su aka kafa daga baya suka sayo shi kasu kuma wasu jam'iyyu.
To na farko dai zan gaya mutane assalamu alaikum. Na biyu kuma na ji daɗi abinda shi sakataren shirye-shirye na jam'iyyar APC ne har yanzu suna na shugaban shinkafa da wake ban canja ba kuma ba ran canja ba ina matsayin a zabi cancanta ba ina matsayin a zabi jam'iyya ba amma dai ɗan APC ne cikakke ba gudu ba ja da baya wato an yi forming jam'iyyar nan da waɗansu kuma ina ga kaman siyasan waɗansu a Adamawa ra'ayi ne ba wai suna yi don damuwan talaka ba suna yi don ra'ayin kansu ne lokacin da suka leka suka ga an yi forming jam'iyyar nan an shirya waɗanda za su gudanar da shugabancin jam'iyyar nan sai suka ce to tun da yake su interest nasu babu shi a jam'iyya kuma abin da suke gudana suke so a jam'iyya bukatar su ba zai biya ba sai suka so su sun bar jam'iyya yau da suna nan a jam'iyyar nan nasaran da muka samu a lokacin da ya wuce da an samu nasara ninkin ba ninkin amma da yake sun tafi suna gabarin su jam'iyyar APC zai kawo jam'iyyar din illa sai suka bari kowa je su kama jam'iyya inda zai tsaya zabe sun je sun tsaya zabe
Hussein ka fito file ya kun yi maraba da komai su ko kuma kuna gani
ai yanzu ina ga maka ai yanzu dawon kowa a cikin jam'iyyar APC abun farin ciki ne amma akwai inda za a bata a gaba domin ra'ayin da da suka tafi da shi nan suna tare da shi in sun da kuma bukatan bata biya ba za su sake barin jami'a mu abun da muke so jami'a APC yanzu za a yi zaben kananan hukumomi
to zamu dawo nan batu kafin mu je a alade ubadan arewa ka je ra'ayin su gabaki dan na farko tukunna kai dan jami'ar APC ne kuma jigo a jikin jami'ar nan tukunna iya ka ji da batun kan cewa wasu da suka baro ku za su komo
na yi farin ciki da dawon su domin dama mutane ne masu mutunci a cikin al'umma kuma jam'iyyar mu ta APC da ma an kabata bisa aqida kuma ka san wani lokaci mace tana iya barin gidan miji ba wai don fara son miji ba ko miji ba son ta ba wanda ke da wani dan abun da koyi mata bata ji dadi ba ko kuma ta masa saboda mun sani tun lokacin shiga organizing secretary din mutane ba su manta ba a lokacin da muke yaji gamin zabe da kansa yake fada cewa muna da yan takara biyu mu APC daya bisanta bindo Umar Jibrilla daya kuma Lamido Rubado a PDP duk wanda ya ci namu ne me yasa yake baran haka don ya san cewa Malamido Rubado mutum ne adali kwararre wanda zai kawo ci gaban al'umma amma ba wani abu bane kawai gaskiya akwai wasu jadin zuwan su ba kuma mun sani dalilin dama a jami'ar APC mun samu akwai wasu mutane wanda suka zama hankaka mai da dan wani naka saboda haka suna ganin cewa mun kugoro mai wannan jami'a mun samu nasara ba tare da su ba sun ga kuma yanzu nasaran ta koma wajen su suke mora sun ga cewa yanzu an dawo in an ci wannan tafiya din sun fata su ta kare in ba za ka manta ba shi mai gidanmu mai girma cewa staff akwai lokacin da aka taro a fadin gwamnatin jihar Adamawa ya bude baki ya ce idan kana da abokanan gaba guda biyu sai ka haɗu da ɗaya kashe ɗaya saboda haka shi sun haɗu da ɗaya za su kashe ɗaya mu kuma a fahimta mu musamman mu magoya bayan tsohon gwamnan Murtalan Yako muna ganin maganar sausan shi ne mai girma gwamna yanzu ya dawo sun haɗu da mai girma tsohon mataimaki shugaban ƙasa
idan na fahimci kana nufin kan cewa wannan abin da ke kullawa tamkar a faɗa ne tsakanin ɓangaren Yako da kuma ɓangaren su bindi ko menene
to a gaishe ku to sai makon gobe idan Allah ya kai mu zo mu ci gaba muna godiya ga bakin mu Alhaji Uba dan Arewa da kuma Honorable Hussein Gambo Bello da kuma musamman shi wakili namu Ibrahim Abdul Aziz da ya taimaka ya ja daga mar wannan muhawara ta su a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakoto a Washington DC
to a gaishe ka yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amma fa a takeice
tsohon prime minister Britania David Cameron ya bada sanarwar yin murabus daga kujerarsa ta majalisar dokoki abinda zai kawo ƙarshen siyasarsa makonni kaɗan bayan da ya sha kashi a zaben raba gardama na ranar 23 ga watan Yuni na neman zama ko ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. Lokacin da Cameron ɗan shekaru 49 da haihuwa ya gabatar da takardun murabus a matsayin prime minister ya bayyana niyyarsa na ci gaba da zama majalisar dokokin ko da yake ba zai rike shugabancin jam'iyyarsa ta conservative ba. Cameron ya ce ya shaidawa sabuwar prime minister Theresa May cewa ya daina wakiltar mazaɓar Oxfordshire don ya bada dama ga wani ya maye gurbinsa akan wannan kujeran wanda zai maida hankali a kan yankin da ke tsakiyar Ingila.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa. Yanzu mu da dan Baba Yakubu Makeri wanda ya tayani da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.